بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أقول يا الله سبحانه وتعالى دي ساك هذا معاونا سافياتا أصبر شابير قوة جمادى الأولى هجر المنزو صلى الله عليه وسلم dubu ɗaya da ɗari huɗu da talatin da uku wanda daidai da bakwai ga watan huɗu shekara ta 2012 a lissafin miladiya, kuma ci gaba da karatunmu na littafin Khutuwatun ila Sa'ada na Sheikh Dr. Abdul Muhsin bin Muhammad bin Abdulrahman bin Muhammad bin Qasim. Yau za mu tashi kan matashiya ta biyun ƙarshe ko a cikin dai abubuwan da ya tattara mana na wa'azi, ko in ce za mu gama insha Allahu littafin gaba ɗaya dangane da abin da ya shafi wa'azozin da ya tara mana. To zai magana akan giba, zai magana kuma akan saba alƙawari. Waɗannan su ne ƙarshen abubuwan da ya kawo, sai kuma fasali da ya ware ya kawo mafificiyar hanya ta haddace alƙur'ani. Wannan yana da kyau kasancewar malamin hafizin alƙur'ani ne dama, kuma yana da darussa da yake da ɗalibai na haddace alƙur'ani da haddace littafai na addini mutun. In ce mutun ana nufin littattafan da ba sharhi ba na wato ilimi. To su ma duk ya yi bayanin littafan da ya kamata ɗalibin ilimi bayan ya haddace alƙur'ani, littafan da ya kamata ya haddace. Wannan ƙari ne akan littafin da ya mana tarin wa'azozi da ladubba na musulunci wanda ya kamata musulmi ya tsaya a kai. To amma dukan dai za mu karanta saboda mu fa'idanta da abin da malamin ya ambata, musamman dai ɗaliban ilimi yana da kyau su ji wannan al'amura da ya kawo. Duk da ke a can ƙarshe ya ƙara da abin da ya shafi at-tawfiq baina matalibil haya da kuma barnamaj yaumi muktarah, yadda za ka kashe wuninka, abinda ya kamata ka aikata a wuni, tsari da ya kamata, program of events da ya kamata ka gudana a kansu a kowane wuni. Ka tsara zan yi kaza bayan asuba, zan yi kaza har wunin ya cike. Duk waɗannan abubuwan ya kawo mana su a littafin nan a ƙarshe bi idhnillahi ta'ala. Dai in muka zo ƙarshe littafin kuma za mu yi shawarar daga baya wani littafi za mu sa bayan shi insha Allahu kowace asaba. To yau abinda malamin ya ko kuma muka zo kansa za mu tattauna akai shine maganar giba. Wama adraka mal giba. Giba dai mun san ɗaya daga cikin manya-manyan laifuffuka ne, miyagu, munana, abin kyama, marasa daɗi waɗanda suke lalata tsakanin zamantakewa ɗan uwa musulmi. Malamin yake cewa man azzat alaihi nafsuhu sanaha wa hamaha, duk mutumin da ransa yake da tsada, yake da mutunci, yake da daraja, yake da kima, shine azzat, ya zama cewa zuciyarsa ko ransa yana son sa sosai, to sanaha yana kiyaye wannan ran ya tsare shi daga duk wani abu marar kyau. Ma'ana indai kai mai son kanka ne, mai son rayuwarka, to ai ya kamata a same ka cikin waɗanda suke tsare rayuwar tasu daga aukawa cikin abin da yake ba mai daɗi bane. Sannan shi wa man hanat alaihi, duk mutumin da kwaransa ba komai bane a gunsa, bai damu da shi ba, rayuwar ba ta da kima a wurinsa, atlaqa laha ananaha, sai ya saka mata igiyarta, wa arkha zimamaha, kuma ya sassauta mata wato takunkuminta da kuma wato linzaminta ta aikata abin da take so. Ma'ana idan mutum ya zama rayuwarsa ko ransa ko addininsa ba shi da daraja a gunsa, bai damu da shi waye ba, bai damu da mutuncin kansa ba, to za ka ga cewa ya jefa kansa cikin harkar wulakanci, yana cin mutuncin kansa da kansa, shine abin da yake nufi. Fa alqaha fi ar-radha'ili, sai ya jefa ta cikin abubuwa makaskanta, abubuwan da za su sa shi ya rasa mutuncinsa. Walam yahfazha min al-mazaliqi, kuma ba zai kiyaye wannan rayuwar tasa daga wuraren santsi da za su sa ya fadi ba. Mazlaq shine wuri mai santsi da mutum zai fadi sakamakon santsi din. yace wan nasu auratun wa ma'ayibu kai su fa mutane al'aura ne dama da laifuffuka da aibobi wa zallatun da kurakurai wa masalibu da kuma laifuffuka abin ambatawa ma'ana mutum yayi laifi a cikin daga cikin masalib dinsa kishiyar masalib shine manqaba ko manaqib zaka ji ana cewa manaqib fulan darajojin wani wato abubuwan alheri da za a iya ambatawa akan wani shine abin manaqib to kishiyarsa shine masalib masalib kenan shine me abubuwan sharri da za a iya ambatawa akan wani to rayuwar mutum shi dan adam fa ba komai bane dama waɗannan al'aurorin ne da aibobi da kuma kurakurai da irin waɗannan abubuwa marasa kyau da za a iya ambatawa akan sa duk dan adam iyakarsa kenan to sai ce fala tazunnu annaka alimta ma lam ya'lam ghayruk kada ka yi zaton cewa kai ka san abin da wani bai sani ba kwata kwata ma'ana kada ka rika tsammanin kana da wani ilimin da duk duniya babu wanda yake da shi abinda duk kake tsammanin kana da shi to wani yana da shi kuma yafi ka wa fawqa kulli dhi ilmin alim yawwa aw annaka adrakta ma ajaza anhu ghayruk ko kuma kai ka riske abinda waninka ya kasa samu ya kasa riska kar kai zaton wannan yace wal muwaffaqu mutumin da Allah ya masa gamdakatar a shine man shaghalahu aibuhu an uyubin nas duk mutumin da nasa laifin nasa aibin ta nasa matsalolin suka shagaltar da shi daga damuwa da abin da wasu mutanen suke yi to babu wanda ya kai shi hankali babu mutumin da Allah ya ba wa gamdakatar irin wannan mutum ya zama cewa kullun tunaninsa shine shi ya gyara nasa laifin ba kullun ya zuba ido akan laifuffukan mutane yace sai ya ambata ba saboda su mutanen dama can aibobi ne ai ga mana wani abu ya dazu ko ma'ana su mutanen dama in ka dube su ba komai za ka gani ba sai laifin dan haka kada ka damu kai ka je ka damu da laifin kanka kai kokarin ka gyara shi amma in kullun ka sa wani a gaba sai kaga kuskuren sa to dama ai shi din kullun a cikin kuskure yake dan haka kuskure zaka same shi dan haka kai kuma ba fita kai daga cikin jerin waɗanda suke kuskure ba kana nan kai ma cikin waɗanda suke kuskure kamar yadda baka fita daga cikin waɗanda za a ce suna da jahilci ba babu abinda zaka ce ka sani wani bai sani ba kwata kwata babu kuma abinda ka riske shi wanda wani bai taɓa riskar sa ba duk abinda ka kai gare shi to akwai wani wanda ya taɓa yin wannan abun kafin kai ko akwai wani da za a nuna shi yanzu a ce duk duniya shi kadai ne ya taɓa yin wani abu guda ɗaya ba a can kowa ba ban da shi wannan babu wannan abun duk alherin abun to wani ya riga ka duk sharrin abun kuma shi ma wani ya riga ka dan haka ashe kenan ka damu da kanka ka zo ka zauna kullum a majalisin da kake zama baka da aiki sai ka faɗi aibin wane ai wane ma naji an ce yayi kaza wane ma naji an ce yayi abu kaza to wannan lalata rayuwarka ne kuma tuna asirin kanka ne da kuma banka da abin da Allah ya madaukaki ya rufa maka wato na daraja da mutunci sai ce wal mughtabu shi mutumin da yake mai gibar mutane zai zauna a nan ya faɗi aibin wannan to yufsidu dina mai bata addini ne yana bata addini ya bata addininsa yace wassalamatu zaman lafiya da kubuta daga giba yace shine fil bu'di anhu shine a ce mutun ya nisanci giba inda mutun yana so ya zama mutumin kirki a sa shi cikin salihan bayin Allah to lalle ya nisanci giba giban nan kuma duk da malamin bai kawo mana ita ba ya dauka cewa duk mai karatu ya riga ya san me ya giba in an tambaye mu me ya giba me muke cewa me annabi sallallahu alaihi wasallama ya fassara mana giba da ita ai wata ran ya tambaye sahabbansa ko yace atadruna mal giba shin kun san giba shine sai ya gaya musu zikruka akhaka bima yakrahu ka ambaci dan uwanka da abin da zai ki baya san sa kuma shi baya nan ya tashi ya shiga gida kuna zaune tare ko kuma dama ranar bai fito ba ko kuma kuna zaune a gindin bishiyar ku ana shan kunun zaki kunun aya ana shan zoko ana tattaunawa ana hira ai maganar labaran duniya ai maganar menene to shikenan kuma sai a shigo da zancen wani dan uwanku musulmi sawa'un yana wurin ya tashi ko ma ba a garin yake ba, kawai dai a kawo shi a ce wane, ku duba ku ga wane da matsayinsa da darajarsa a shi, har yi kaza har yi kaza, ku ga wane gashi nan, ga wannan dan gajeren gashi nan zuwa, wannan ita ma giba ce, dan gajeren mutumin nan ko dogon nan zalau gashi nan, ko dai ka faɗi wani abu wanda dai dan adam in ya ji shi ba zai ji daɗi ba, kuma ka faɗa a kansa, to wannan shi ake ce ma giba. Ko da siffar jikinsa ce ka faɗi wani abu a kanta, kaga Allah ne masa siffar nan, ba kai ne kai ba, baka da iko baka da hannu a ciki, sai ka dube shi ka ce ah jiwa ne dai Allah dai ya hore ma abu kaza, kuma ka faɗi wannan abun da niyya ta kaskanci, to wannan ita ma sunanta giba. Idan har shi ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙara sa fassarawa ya ce in abin da ka faɗa dangane da ɗan uwanka ɗin nan gaskiya ne akwai shi, to wannan ita ce giba a lokacin kai giba. Amma idan babu abun shi laifin dama babu, ka san akwai wasu laifin da babu ma suke faɗa, to wannan sunansa mai sunansa buhutani. Sai ce in har abin da ka faɗa ɗin da gaske yake haka ne ce faqadigh tabtahu, to ka yi giba da shi. In ko babu wannan abin tare da shi, to sai ce faqad bahattahu, to kai masa buhutani. Buhutani shine kirkiran ƙarya ka dangane wa mutum, don haka a kula da wannan abu. Mun ɗauka kamar wani abu ne mai sauki, to ba abu ne mai sauki ba, kuma giba bata cikin sagha'irul dhunubi, tana cikin kaba'irul dhunub ne, ma'ana ba a cikin ƙananan zunubai take ba, waɗanda Allah ke kankarewa mutum idan yayi aikin kirki haka kawai a kankare su, tana cikin manya ne, sai ka tuba Allah ya gafarta maka. Kunga ashe akwai matsala sosai, ba ruwanka da ambaton dan adam haka ka faɗi laifinsa, ina ruwanka da shi? Kamar yadda zai zo ya gaya mana yace kai a ambaton wani fa ka faɗi laifinsa ka yi da shi baya nan, galibi za ka ga mutane suna yi ne da mutanen da suke sama da su, galibi, ko kuma waɗanda aka fifita su da wani alheri a kansu. Amma in mutum yana ƙasanka za ka cewa ba sai ka yi gibarsa ba, haka ne ko ba ka ba, sai ka kira shi ka ce kai masa faɗa kai da shi, sai idan zuciyarka raunin nata ya yi yawa ƙwarai da gaske. Yace ashe kenan tana da alaƙa da maƙotaka da ƴan uwantaka da zumunci tsakaninta da hassada, ita giba kenan. To Allah mu ɗauki ya kyauta mana, Allah ya raba mu ya tsaftace mana bakinmu daga ambaton wani mutum ba da alheri ba. To shine sai malamin yake cewa yaqulu Abdullahi ibn al-Mubarak, malam Abdullahi ibn al-Mubarak yana cewa firra min al-mughtab firaraka min al-asadi, ka gudu daga mutum mai giba, irin gudun da zaka yi daga zaki, yadda za a ce ga zaki nan, in aka ce zaki yanzu ya shigo garin nan aka ji gunjin sa daga farkon shigowar gari, me za a yi? Kowa tserewa zai, sai a samu mazaje da kayan makaman da za su kashe shi. To shi Abdullahi ibn Mubarak ya kwatanta mutum mai gibar mutane da zaki, yadda za ka gudu daga zaki don kar ya halaka ka, to ka gudu daga mutumin da yake gibar mutane, yake yi da mutane, yake ambaton laifinsu a ce kana zaune wuri guda da shi. Mun fahimci wannan? Kunga ashe ba ƙaramin mummunan mutum bane mutumin da zai zauna yana yi da mutane. Kuma daga hanyar da za ta taimaka maka dama ka daina sauraron ko kai masa wa'azi shine daga ya bude baki zai ce wane, ku kabe shi ki ce kai ba ruwana da wannan zancen, kai masa da uslubin da ba zai sake yi ba, zai ji ba daɗi a zuciyarsa. Kai da Allah ya rufa mana baki, nan ba gunyi da mutane bane, mu ba makaskanta bane, ko ka tashi ko kuma kai mana shiru, haka ko abokinka ne kai masa wannan daga ranar kumbata zai ji ba daɗi, haka ne ko baka ba? Don haka idan mutum zai zama cewa za ka hana shi ka kwaɓe shi daga irin wannan mummunan aiki ta wannan hanya, to za ka ga insha Allahu ta'ala wannan abu yayi sauki a cikin mutane, kuma za a daina shi. Yace wal ghibatu jalibatul lisayyi'ati, ita giba tana jawo wa mutum miyagun ayyuka. Yaqulu al-Hasan al-Basri daga cikin tabi'ai yana cewa wallahi lal ghibatu asra'u fi dinir rajuli, min al'akalati fil jasadi. Isi wallahi na rantse da Allah, yadda giba take da gaggawa cikin ko wajen cinye addinin mutum, wato gaggawar tata ta fi irin ciwon nan da ke cinye jikin mutum, wato gaggawa wajen halaka mutum. Akwai ciwo da idan mutum na yinsa yake rarake masa jiki, aiko to a Larabawa shi suke ce ma al'akala, sunansa kenan. Ciwo ne da yakan kama mutum, me muke ce masa da Hausa? Ko a ce akwai ciwuka iri-iri, wani gyambo, da akwai gyambuna da wasu ma, saboda kafin a sami ƙarfin magunguna za ka ga mutum ya zauna shekara da shekaru da wani gyambo da daddai, ko kila ma har ta kai kafar sai dai a yanke ko hannun a yanke shi, to ne shi ake ce ma al'akala. Yawwa, to sai yake cewa yadda wannan ciwo yake cinye jikin mutum, to giba tafi muni wajen da kuma gaggawa wajen cinye addinin mutum, kamar da wannan ciwon ke cinye a jikin mutum. Mun fahimci abin? Haka addinin naka za a rika bin sa, ana gutsire shi, yana babbakowa ana zubarwa, yana babbakowa ana zubarwa, yana wari saboda yayi muni, ka aikata abu mara kyau, to haka giba za ta rika cinye addinin mutum. Yana aikata aikin alheri, alherin yana komawa mara kyau, yana zama cewa a aikin nan ana dauke shi, ana dauke shi, sai dai ka samu alhaki maimakon ka same wato aikin kirki. Gashi kana da biyayya ga iyayenka, kana sallah, kana azumi, kana zuwa masallaci, ana karatu da kai, amma saboda giba sai ya zama cewa ayyukan nan duk suna juyawa, giban nan tana cinye aikin nan, yau ta cinye wannan, gobe ta cinye wannan, sai ka wayi gari baka da farilla, baka da nafila, baka da komai, baka da aikin kirki, sai lalacewa. Abinda malamin yake nufi kenan, Allah ya tsare mu daga aikata waɗannan abubuwa. Wannan ciwon yana da ciwuka da aka yi su da a baya can, wannan ciwon al'akala. Al-Imam al-Ajurri, Muhammad ibn Hussein al-Ajurri, wanda ya rasu 360 bayan hijira, yana da littafi sunansa Kitabu Shari'a. A ciki ya rawaito wani hadisi cewa wani daga cikin 'yan tawayen da suka zo suka kashe Sayyidina Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, ana ce masa Jahjah al-Ghifari, yana cikin waɗanda suka shigo haddakin Uthman ibn Affan lokacin da suka yi masa tawaye za su kashe shi. Ya karbi icensa da yake dogaro da shi, sai ya sa shi a gwiwa ya balla shi saboda wulakanci ga Sayyidina Uthman. Sai yana balla wannan abu, a wannan ciwo ya kama shi, kuma sai da ya hasarar gwiwarsa saboda wannan abin da ya aikata ga sandan Sayyidina Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu daga aukawa cikin irin waɗannan miyagun laifuffukan da za su haifar mana miyagun cututtuka. Yace wa min al-ajabi, yana daga cikin abubuwan mamaki, annar rajula, cewa zaka ga mutum la yaghtabu illa man huwa a'la minhu, baya giba sai mutumin da ya fi shi. Akwai wani abu, wata baiwa da Allah ya yi masa wanda tafi taka, sai ka rika damuwa kuma har ka rika yin gibarsa. Kaga saboda hasada kenan, hasada ce ta tunkudo gibar ta auku a bakinka. Galibi yace ana samun waɗannan abubuwa din. Yace amma man huwa dunahu, amma mutumin da yake kasansa, fa yuqaddimu ar-rahmata 'ala al-giba, zaka ga yana gabatar da rahama akan giba, sai ya tausaya masa, sai ya masa nasiha maimakon yi masa giba. Nan me yake gaya mana a fakaice? Yana gaya mana ne cewa ashe in kaga mutum yana giba da na ƙasa da shi, to ba wanda ya fi shi lalacewa. Mun gane? Ma'ana su masu gibar ma da suke ji da kansu, to suna yin giba ne da na sama da su. Amma in kaga mutum yana gibar da na ƙasa da shi, to ya fi kowa ma lalacewa. Domin abin da ya kamata a samu a zuciyarsa shi ne rahama da shafaka da tausayi da ƙaunar juna ga na ƙasansa. Ya kira shi sai ya masa nasiha, me yasa aka yi kaza ne, me yasa aka yi. Kuma ma ba lallai ne ya zama ai giba ana yin ta ne sakamakon an yi laifi ba, ko ba haka bane? Yawwa, kun fahimci abin da yake nufi? Gibar da mutane da yawa suke yi wa ƴan uwansu, ai ba dan ƴan uwan sun yi wani laifi bane, haka kawai mutum wani al'adarsa ce, in ya zauna ba zai tashi ba sai ya zance wani. Ko da labari fa zaka bayar akan gidansa, ka faɗi wani abu wanda bai so a ji ba, ai kaga ba lallai ya zama laifi ba. Ka ba da labarin wani abu na sirrin gidansa, ai na ji ma ana cewa kaza, ai an ce ma kaza, an ce an ce, ba sharri irin an ce an ce din. Ya kamata mutum ya tsaftace bakinsa daga an ce kuma an ce, annabi sallallahu alaihi wa sallama ai akwai hadisi da muslim ya rawaito yake cewa inna allaha yakrahu yarda lakum thalathan wa yakrahu lakum thalathan allah yana yarda da abubuwa guda uku gare ku ma'ana yana san abubuwa guda uku daga cikin ayyukan ku yana kuma kyamar abubuwa uku daga cikin abubuwa uku da yake kyama ai yace wa qila wa qala me ma'anar qila wa qala ai mu ma a hausance mun dauke ta haka ake cewa ko qila wa qala ila wa qala shine mutun ya zauna kullun aikin sa shine ai naji an ce kwa duk abin da zaka ce an ce kaga baka kawo mana isnadi ba isnadi da ma shine alheri wane ya ce kaza kaga shi da an san inda za a je a bincika zancen amma an mutun da ma zai faɗi abu mai rike sai ce ai an ce ma kaza ai an ce ma kaza to wannan abun ba karaman sharri bane mutun ya saba da fadin an ce an ce an ce an ce da za a zo a tsiye shi wane ne yace sai ga mutum ya zana ido yace ni ma ji ne ya kawo maka wanda yaji din kuma ba zai iya ba ni ma nan ne yaje wucewa sai na ji wani ya faɗa irin wannan kuma sai ka samu in aka binciki mutum ma wani shi yake kirkiro ƙaryar daga kansa bai ga kowa ya faɗa ba bai kuma ji kowa ya faɗi abin ba amma dai zai faɗa saboda yawan sauraron irin waɗannan abubuwa to Allah kiyaye sai ce wal islamu shi musulunci harabal hawa ya yaki san zuciya warattaba jaza'al ghibati ya dora cewa sakamakon giba mai mu ji sakamakon giba me ya sakamakon giba in mutun ya giba sakamakon ta shine anna hasanatika tu'ta liman taghtabuhu cewa kyawawan ayyukanka za a dauke su a bada su ga wanda kai gibar sa to kaji in kai gibar mutun sai a ɗebo ayyukan alherinka ladan da ka aikata duk sai a ɗauka sai a bashi ana yin haka ran da kai gibarsa sai a ɗauko wani abu sai a bashi ran da kai gibarsa sai a ɗauko wani abu a bashi kaga ashe taimaka masa kake yi haka ne ko ba haka ba ka taimake shi ya samu alheri araha ba wata wahala da ya sha a ciki kana zaune ka cuce shi amana ka taimake shi kai kana ganin cutarsa ka yi wato a wannan magana da ka aikata ko ka faɗa sai ce kullu zalika kowanne ɗaya daga cikin waɗannan tamfirun minal ghibati wannan abu kuwa wato a tsoratar da mutane ne da kore su daga giba tamfiri shine korewa ka faɗi abin da zaka kore mutum daga aikata wani abu na laifi to ga wani abu qala al-imam ash-shafi'i ku ji wata magana mai tsada daga al-imam ash-shafi'i malam ash-shafi'i cewa yake law kuntum mughtaban ahadan da a ce zan yi gibar wani in zauna in bude baki na in faɗi laifin wani in yi da wani in yi da wani in yi da wani yace to da wani mutumi da ya cancanci in masa giba yace laghtabtu ummi da uwata zan yi giba da ita ma'ana sai in ta gibar in ta faɗi laifin uwata in ta yi da ita waye zai zauna yana yi da uwarsa uwa da ta haife ka ka zauna kai ta yi da ita kai ta faɗa cewa ta yi kaza ta da ai bata kyauta ba dama wannan lalatacce ne zai rika wannan abu mahaifiya a zo a rika giba da ita ai kaga ba wanda zai so yi wannan to shi Shafi'i cewa shi da mai giba ne shi to uwarsa zai giba kun yi mamaki wannan nan ko ba ku ba na'am kaman ba ku gane nan can ba cewa inda da wanda ya cancanta ma ya gibarsa a duniya to da uwarsa ce me yasa me yake nufi da wannan zancen yake cewa fa innaha ahaqqun nas bi hasanati domin ita ce tafi kowa cancanta ta samu lada na in dai ana samun lada haka kawai in yi aikin kirki a bayo wani ladan to babu wanda ya cancanci in masa haka banda uwata ita nafi kauna ita nafi girmamawa ita ce nafi sha'awar a ce aikin ladan alheri na an dauke daga guna ya je gunta in dai ita ce ban damu ba to da zan yi gibar wani to da ita zan zauna in yi gibar ta in faɗi laifinta in ce tayi kaza tayi kaza tayi kaza in ji imam ash-shafi'i kun fahimci zancen yau to ashe kenan idan mutum yana gibar mutane yana zama ne kamar yana cewa wani da ake giba da shi dinnan duk aiki na da nake na alheri to na dauka na bashi kyauta kaga ku ba mu yin haka sai mahaukaci musamman ka duba kaga aikin kirkin naka nawa yake kai ne za a kira sallah baka fito da wuri ba kai ne mai sabon Allah kai a daki ba sani ba kai ne mai kaza ayyukan alherin wasu ma yan kadan ne ba sadar da zumunci ba girmama iyaye babu sadaka babu kyauta babu zaman lafiya da mutane to kaga ayyukan kirki ma ba yawa ne da su la Allah sallar farilla kawai kake yi shine kikkiawan abun musuluncin da mutum yake to a ɗebe waɗannan sallar farillar a biyo wani mutum saboda ka zauna a gindin bishiya kayi da shi ka rasa ladan sallar ka ta azhar ka rasa ta la'asar ka rasa ta magriba ka rasa ta isha'i saboda me kayi da wani waye zai sha'awar wannan irin hali ai kaga ba mai sha'awa yau don haka ashe in kana son ayyukan ka su tsaya maka su tabbata naka ne kaga ladan a lahira to ka kiyayi bude bakinka ka fadi laifin wani wani zai sai kai gaskiya wannan abun fa da wahalar dainawa to ai babu wani abu da Allah madaukaki ya hana mu da zaka je ka same shi yana da wahala a daina shi yaki kawai zaka yi da zuciyarka kuma idan dan adam ne ya sa ka cikin wannan hanya ka zauna kai da wannan yau gobe kai da wannan saboda kawai kana zama da shi a wata majalisa to kai watsi da majalisar mantilas ne duk majalisar da zaka je a yage ka ka dauka fa kamar in ka je wani almakashi za a sa a yanki kunnanka a yanki kafarka a yanki abin nan inda haka ne da ba za ka ji dadi ba kuma ba za ka je ba to ina ga majalisar da zaka je a yanke maka ayyukanka na alheri ana gutsutsure su kuma a dauka a bewa wanda baka so tunda rashin son sa ne yasa har kake yi da shi haka ne ashe idan mutum yana son aikin sa ya zauna to lalle ya guji yin giba ina fata mun fahimci wannan wa'azin da malam Ash-Shafi'i yayi mana yawa yace fahiya narul hasanati kai giba fa ita ce wutar cin kyawawan ayyuka wato ita ce wutar da ake rura ta dan ta cinye kyawawan ayyukan mutum yawa allati ta'kuluha kama ta'kulu narul hataba ita ce wutar da take cin ayyukan ka na alheri kamar yadda wuta take cin kirare a samu kirare a samu wuta nan da nan balbalbal wuta ta kama ya cinye to haka nan idan mutum mai giba ne ayyukan da yake aikatawa haka Allah zai sa a cinye su a cinye wannan yau gobe a cinye wancan sai mutum ya tashi babu komai ai ba mu manta har yanzu labarin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bamu akan mutanen da ake cewa al-muflisuna ko mun san wannan mun sha fadar sa al-muflisuna su wane ne al-muflisuna fallasa su inji ba haushi ko mutumin da ya'ti yawmal qiyamati zai zo ranar tashin alqiyama ga sallah a cike yayi sallolin sa kammalallu gaba daya bai taba rasa sallah ba a cikin jami'i gashi nan yayi azumin sa duk shekarar ramadana yayi azumi ga zakka ga aikin haji ga kuma sauran ayyukan alheri sadaka ne kula da haƙƙin iyaye taimaka ma iyayensa da san ƴan uwansa musulmi da duk abubuwa da na alheri sallar dare azumi na nafila duk yana aikata su to amma sai a same shi can ya ci dukiyar wani bai biya ba ya karɓi bashi da gangan ya kibiya ya zo gini ya shiga gidan wani ya ɗebo ƙasarsa ya cinye an bashi amanar fili ya cinye an bashi amanar dukiya ya cinye ya kuma wani abu ya hada shi da wani ya mare shi ya daki wani a bayansa ya ci mutuncin wannan ya yi gibar wani duk waɗannan suna shi waɗannan laifuffuka to sai Allah maɗaukaki sai ya bada umarni sai a ce ina wannan da ya aikata waɗannan ayyukan alherin kuma sannan ya yi waɗancan miyagun laifuffukan ya ci mutuncin wannan ya daki wannan ya zalunci wannan ya kwace kuɗin wannan to sai a ɗebo waɗannan ayyukan da ya aikata cikakken azumin nan cikakkiyar sallan nan aikin alherin nan san jama'an nan sai a ɗebo su gaba ɗaya sai a rarraba wa waɗancan mutanen kamar ya ci bashin su kenan ko sai a ɗebo a bakun sanda ma kamar da malamai suke ambatawa wallahi mu ji tsoron Allah mu koma ga Allah duk laifin da kake aikatawa in ya zama tsakaninka da Ubangiji ne shine ake faɗa mana yana da sharuɗin nan guda uku in tsakaninka da Allah ne kai masa laifi to kana da sharuɗa guda uku shine me nadama mutum ya nadama akan abin da ya kufce masa kamar da mai ahlari ya gaya mana sannan ya me ya daina abin take lokacin da yake to ya daina shi sannan kuma ya alƙawarin cewa har rayuwarsa ta kare ba zai sake komawa ba waɗannan sharuɗa su ne sharuɗan tuba guda uku ko to wannan in sun shafi haƙƙin Allah ne amma in sun shafi haƙƙin ɗan adam akwai wani abu na dan adam da kaci ko mutuncin sa ko wani abu to Allah baya yafa wannan ko ka kawo waɗannan sharuɗan guda uku Allah ba zai yafe ba sharadi na hudu shine idan haƙin dan adam ne kafin ka mutu ka maida shi duk wanda ka san ka ci dukiyar sa kafin ka mutu kada ka bari numfashin ka na ƙarshe ya fita daga jikin ka akwai haƙin wani dan adam akan ka baka bashi ba ko fatanya ce ka taba aro baka mayar masa ba to lalle sai an tambaye ka akan taran tashin alƙiyama don haka mutum ya kiyaye duk abin da ba haƙin sa bane ya furzo shi ya fidda shi bai kai darajar da zai bata masa rayuwa ba a lahira kai kokari duk abin da ka mallaka in zai kare wajen biyan bashin da ke kanka to wannan yafi maka alheri da a ce ka mutu akwai haƙin wani dan adam a kanka kuma baka bashi ba musamman ya zama cewa ta hanyar zalunci ne to ko ba fa ta zalunci bane ba da niyyar ka ki ba haka kawai ko misali ta bashi ne sai idan fa an biya maka bashin ne me yasa da Annabi sallallahu alaihi wasallam kafin a soke wannan dokar da idan mutun ya mutu akwai bashi a kansa annabi baya masa sallah sai ce ku je ku yi dan uwan ku sallah daga baya sai rika daukar bashin yana biya wa mutane in yaji an ce wani da bashi a kansa lokacin da aka fara samun ganima sai rika dauka ana biya daga baya kuma dai Allah ya sauƙaƙe abun sai ya fada wa mutane cewa duk mutumin da ya karbi dukiyar mutane bashi yana da niyyar ya biya to Allah madaukaki zai yafe masa in bai samu biya ba in yana da niyyar biya amma in bashi da niyyar biya kuma ita niyyar nan a zuci take in ka san baka da niyyar a zuci Allah ya sani ko ba haka bane to duk wanda dama ya karba bai niyyar ya dawo da abun ba to Allah subhanahu wataala zai masa irin wannan azabar ita ce me a daya me ayyukan ka da ka aikata na alherin nan da azumin nan da sallan nan da kyautata ma iyaye da sauransu duk alherin da kai duk sadakar da ka bayar sai a daya bola dan duk sai a rarraba waɗannan da ka ci mutuncin su waɗannan da ka kwace musu dukiya wannan da ka hana shi kaza duk sai a rarraba musu to ba anan abu ya tsaya ba idan aka gama bayan an kwashe laifukan ka mutun ya zama fanko ba komai duk ayyukan alheri sun kare me za a yi kuma sai a debo nasu alhakin abubuwan da suka aikata mana kyau sai a debo kai kuma sai a jibga akan ka shike nan sai wuta kuma idan mutun dana ayyukan alherin sa babu bashi da lada ko daya a rayuwarsa me za a yi masa ai wuta zai shiga ina fata mun fahimci wannan don haka ashe kenan mutun ya kiyaye taba haƙin dan adam duk haƙin da ba naka ba ka kiyaye taba shi wani zai ce ai a zamanin yanzu abun wahala ne da shi to duk wahalar sa dai Allah bai yafe maka ba tunda ku haka ne to ka nemi hanya mai sauki da zaka haɗu da ubangijinka a kuma ka zauna lafiya da shi ya zama babu wani haƙi na dan adam a kanka na malamin kishin na'am 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 me ya rauni niyyar biya niyyar ce ta rauni to Allah ya san niyyar in ta yi raunin kuma Allah madauki ya san ba ya san biya ke yau don haka in dai mutum yana da niyyar biya yana ya karbi bashin mutane yana da niyyar biya to lalle ya san hanyar da zai samu ya biya yau shi lamarin arzikin nan fa duk daga Allah yake in kana da abin da zaka biya yanzu sai ka aje ai tsoro nake yanzu in na biya kuma zan zauna ba ni da komai to shi kuma ka manta cewa taimako ya dauka ya baka shi ma yanzu kila bashi da komai din shi ma ya shiga cikin matsala ka dauka ka bashi abin sa yadda ka shiga cikin ba komai din kuma Allah in ya ga zuciyarka da niyyarka kubutar da kanka ne daga wannan sai ga ya sare maka wata hanyar kuma ka samu abun da zaka biya duk abin da ka samu din waye baka Allah ne baka dan haka ka dauki nasa haƙin ka bashi Allah zai kawo maka wani haƙi din insha Allah Allah ya taimake mu akan waɗannan al'amura na manyan mu'amaloli sai yake cewa walamma ولما تجلبه الغيبة من قسوة القلب ونتن اللسان فقد خافها العلماء على أنفسهم سبودا شيني ولما تجلبه الغيبة أبن نجيبا تكي جاوشي شيني تجلبه من قسوة القلب نبوشي وزوشي إذا متن يسابا دا جيبر متاني ذاك زوشي ستابوشي ما يجن وأزي دو أزن ذاك ذاك جيبا la'alla a lokacin ya dan nisa sai to Allah ne ya sauke shikenan ana komawa yau din nan zai koma gindin bishiya yau din nan zai ci gaba saboda me zuciyar ta kai kashe baya jin duk wata nasiha duk abin da aka faɗa zai dauka ma kila ba da shi ake ba to shine kaswatul qalbi wa natinil lisani da doyin baki harshensa mai wari, duk mutumin da yake gibar mutane to harshensa wari ne da shi, ba ana nufin wato hissiyan ba, ma'ana aikin da yake aikatawa yana sawa bakinsa babu alheri. Faqad khafa hal ulama, yace to saboda waɗannan abubuwa, in an ce natin ana nufin doyi wari, yace faqad khafa hal ulama, malamai shi yasa sai suka tsorace ta ala anfusihim, suke gudun ita wato giba. Yaqulu al-Bukhari, al-Imam al-Bukhari wannan dai da ya roto mana hadisan nan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yana cewa maghtabtu ahadan mundu an alimtu anna al-ghibata haram, yace wallahi tun daga ran da na san cewa giba haramun ne ban sake gibar wani dan adam ba. Kun ga ko Imam al-Bukhari wace rana ya san giba haram ne? Sai da shekara 50 al-Imam al-Bukhari tun kafin su balaga sun haddace waɗannan hadisan da yawa, kaga ashe tun ma zancen doka bai hau kansa ba, tun bai balaga ba ya san giba haramun ce, yace to bai taba gibar wani ba, ma'ana kenan babu laifin giba akan Bukhari duk rayuwarsa har ya mutu. Shi ne ke gaya mana da kansa bai taba zama ya gibar mutum ba, dan adam bai kai kima, bai kai darajar da zai zauna a ce shi ya bata bakinsa, ya bata aikinsa, wai yana magana akan dan adam ba. Sai dai gaya mana mai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada, kun ga yadda Allah madauki ya sa masa albarka a cikin ayyukansa duk abin da ya rubuta gashi nan ana ta amfani da shi. Yace fahfaz lisanaka, inji mai littafi yake cewa ya kai mai karatu ya dan uwana musulmi, fahfaz lisanaka, ka kiyaye harshenka, harshenka ka kiyaye shi, an a'radin nasi, daga mutuncin mutane, kana yi da mutane mutuncinsu kake shiga, ba ruwanka da ambaton wani, ba ruwanka da rayuwarsa, yayi kaza, yayi aure, ya kiyi menene, ba ruwanka da kaje ka gaya wa mutane, duk abin da ka gani yana yi kake so ya daina shi, je ka same shi, in dai kai ba matsoraci bane same shi ka ce wani ni ko ina baka shawara ka rika kaza, in ba haka ba ba ruwanka da shi, baka da bukatar ka gaya wa dan adam wani da shi, wani wanda ba shi ba, bai kai darajar da zaka bata aikinka na alheri a kansa ba, ko kai masa nasiha ko ka kama bakinka ba ruwanka da shi, rayuwarsa daban, rayuwarka daban, kar ka shiga tasa. Mun fahimci wannan, wannan shine kuma zama lafiya, yace don haka ka kiyaye harshenka daga mutuncin mutane, wa an saqitil qawli wa marzulihi, da kuma yasassar magana da kuma wato makaskanciyarta, wato maganar da take yasassa ce marar fa'ida, kai watsi da ita. Haka nan marzulihi, ma'ana shi alqawli, marzulihi magana wadda take marar daraja, marar wato mai kaskanci, to kai watsi da ita, in kai haka ta kun zakiyan nafsi, zaka zama mai tsarkin zuciya, mahbuban inda alkhalqi, kuma mutane za su soka, muqarraban inda alkhaliqi, ubangiji kuma zai kusantar da kai. Duk mutumin da ke son ya samu waɗannan abubuwa biyu, ai mafi wani mutum zaka ga yana yi da wani ne saboda yana son wanda ke zaune tare da shi din a lokacin ya so shi, ko ba haka bane? To in kana so mutane su soka, ka dauki wannan halin na cewa ba za ka faɗi maganar kowa a gun wani daban ba. Ni na san wani ɗan uwa da muka zauna da shi a Madina, yana nan yanzu, yana cikin manyan malamai masu kokari, Allah saka masa da alheri. In dai ka zauna da shi ana kawo masa zancen wani dan adam, kana cewa wane kaza, sai dai maka shiru, ba abinda zai sake har ka gama zancen nan ka kare shi, ba abinda zai ce maka, shi ba zai ce maka in ba zai ce maka a'a ba, kuma ba zai taya ka ba, ko ya tashi ya bar wurin, ko kuma dai kawai haka yana ta kallon ka, sai ka gama abinda kake, sai ku ci gaba da zancen da ya kawo shi. In dai har zaka kawo masa zancen wani, na san shi yana nan kuma har yanzu kuma haka halinsa yake. Allah ya sa mu yi irin wannan hali. Allah ya taimaka. Wallahu almusta'an. Tayyib, kamar abin da nake so in faɗa ne na dangane da wani hali na mutane, zaka ga cewa in ana so a yi da wasu mutane ko jinsinka, sai ka ji ana cewa ai mutane kaza ba masu kirki bane, amma dai banda irin ku, sai a faɗa saboda kai kana nan, ko ba haka muke yi ba? Sai a ce amma banda wani, ai shi wani mutumin kirki ne, amma sauran yan uwan sai a tsine duk yan uwansa, ko mutanen garinsu, ko mutanen unguwarsu, ko mutanen gidansu, to ai duk an zage ku gaba ɗaya. In dai har an zagi sauran saboda zaman su wani abu, kai aka cire, to an cire ka ne kawai saboda kana nan a wurin. An fahimci wannan? yawa ya kamata mutane da Allah a daina wannan abu duk kalmar fa da mutun zai faɗa ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid duk abin da zai fita daga bakin ka fa akwai marubuta suna nan suna rubuta shi don haka kai kokari kaga ka saba da barin duk zancen da zai cutar da kai ba zai amfane ka ba to ba kai a ciki kada ma ka faɗe shi in ana yi ba ruwanka ko ka hana ko ka tashi daga wurin in ba haka ba kuwa za a saka cikin waɗanda suka yi wannan laifi din tare da waɗanda suka aikata shi to mu ƙara sawancin wa alaikum salam wa rahmatullah na 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 idan abin da kai shine kana tsoron ba za ka iya hanawa ba man ra'a minkum munkaran anan za ka ɗauka yawwa ko ka hana da hannunka kai ku tashi ko ka hana da bakinka ko kuma ka ƙi abin a zuciya idan ba ka iya hana su ba don haka abin da ya fi kyau shine ka hana su da bakinka ka ce wannan maganar taku ba ta da kyau in kuma wani sharri zai gudana a kanka sakamakon wannan kai shiru da bakinka la'anna kuma wani idan zai faɗa ɗin a yi samu wani tashin hankali ko saɓani shi kansa kai shiru ɗin ana gaya ma kana nuna ma baka san ana yi ba ai ya fi wulaƙanci ga mutum ko ba ka bane yana kawo ma zancen kana kaure kanka yana kawo maka zancen kana kaure kanka alama ce ta baka damu da shi ba to wannan za ta yi masa zafi ita kanta a nasiha ce da za ta sa mutum a ya ji cewa bari ya daina wannan abu Allah ya raba mu da shi na'am mana na'am na? Na? Da za a ɗabi'antu. Na? A kan saɓanin alƙawari ɗai ba laifi ba matsala. Bane da ba da shawara mu tsaya haka. Sai zama darasin giwan ya tsaya mana sosai aka. Ko? Sai in ya so mako na gaba sai mu yi ikhlaful wa'adi wato saɓa wa alƙawari. Ba matsala. Na karɓa na man na
ina tare da wani amma yana yin fada ne karabana su wajen
na akwai abubuwa da suka sa daga cikin abin da aka yi istithna'i ba laifi kai giba a cikinsu idan ka kai ƙarar mutum kana so a yi masa nasiha kai ba za ka iya ba amma ka je gun wani ka ce gidi ina so da Allah a taimaka wani a yi masa nasiha saboda ya yi kaza ya kaza ya kaza to kai kuma kar kai ƙarya ka faɗi iya abin da ya yi ya zama so kake a yi masa nasiha haka nan ko a gaban alƙali yawwa an kira ka a ce me ka sani akan wani baya nan sai ka faɗa cewa ya yi kaza yana kaza yana kaza wannan shi ma ba giba ba ce haka nan abin da ya shafi ƙarar da mace za ta kai mijinta bai bata abinci ba ko bai kaza ba irin wannan shi ma babu giba a ciki akwai abubuwa dai guda shida da malamai suka ware waɗannan duk suna daga cikin waɗanda ba a sa su a cikin giba haka idan dai har mutum ya san su ya taƙaita su ɗin su ma kada a samu tawassu'i a cikinsu ma'ana kar a yalwata a buɗe ƙofa kuma a yi ta yi ka ce a tunda giba ta halatta a ɓangare kaza shikenan sai in yi ta yi yawa ka yi matuƙar abin da za ka yi kar ka faɗi zancen wani idan ba dalilin irin wannan abin ne ya tashi ba ai mafi yawa wadda dama ta fi damunmu ita ce wadda muke yi a mazauninmu gindin bishiya amma dama idan ka ga mutum ya tashi dama ya je ya kai ƙarar wani gun wani dama ai wannan mai son a gyara abu ne yawa amma wadda muka fi ɗin nan in mun zauna a majalisar nan da muka zauna cewa ko kuma da muka tsorawa kanmu dole wai sai mun zauna a wani wuri sunansa majalisa kowa yana da gun da zai zauna wai gun abokansa kullum ya bar matarsa bai koya mata addini bai bai ɗayansa ba tarbiya amma yana can a gindin bishiya shi da wasu wannan shi kansa zaman fa ba shi da alheri yawwa ba shi da alheri muddin ba alheri za a tattauna ba la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nasi duk zaman da za a yi a zauna nan a tattauna akan abu kaza in dai ba waɗannan abubuwan ne za a yi ba sulhu za a yi a sadaka za a bayar ma'rufi ko kuma sulhi za a tsakanin mutane ko kuma wani aikin alheri za ka karantar da mutane babu duk majalisar da za a zauna babu alheri a cikinta Allah maɗauki ya tsare mu daga waɗannan al'amura na'am mani wa alaikum salam na'am ya ɗauka ya daina ya neman musu gafara yawwa daga cikin hanyar kaffarar wanda ka yi gibarsa in kai gibar mutum kuma tunda an ce haƙƙi ne nasa ko ran tashi alƙiyama za a ɗebe ayyukanka a bashi to kana tsoron wannan abun ka roƙan masa Allah gafara wannan kaffara ce na waccan giba da kai saboda in kana tsoron dan abinda malamai suke faɗa cewa istihlalin giba kaje ka halattar wa kanka mana halattawa shine kaje ka same shi kace wani nayi da kai ran nan nace kaza nace kaza to kasancewar wannan zai iya ƙara sa baci tsakaninka da shi kai shiru tsakaninka da ubangiji ka roki Allah ya gafarta masa zanubansa to Allah sai ya gafarta muku tare da kai da shi a yafe maka wancan mun fahimta wannan yawa amma in mutum zai iya faɗa ne kuma bai kai girman da zai iya jawo baci ba sai da Allah a yafe ni wata ran na shiga haƙƙinka ba sai ka faɗi mai kai din ba ina fata da Allah ka yafe mu to shi wannan fadin ya yafe maka ya faɗa da baki yana da muhimmanci kwarai yawa in kana tsoron wannan shi ma zai kai ga wani abu na batawa ko rika zatanka ya ta bincike ko kuma wata ran ya zo ya taima magiya wai meye ya faru meye ya kace ran nan din kasan mutum haka idan kai irin wannan zai shi wani abu shi ma na damuwa zai shiga zuciyarsa sai ya damu cewa sai ya ji to duk kana tsoron wannan sai ka neman masa Allah ya gafarta masa zunubansa to Allah ya kyauta na'am 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 wanda za a aura na'am Allah ya riga ya sani idan mutum yana yi da babu nasiha ne misali yana da wani ilimi na wani sharri akan wani mutumi kuma ya ga gashi an zo za a aure shi ko kuma wata za a aure ta ya sami wanda abin ya shafa ya bashi shawara wannan ba laifi bane saboda kauna in wannan ne yace a zuciyarsa amma in tuhuma ce ba shi da dalilin da zai tabbatar da abin da yake faɗi to wannan kuma haramun ne saboda ya tuhumi la Allah ya tuhume shi ko ya tuhume ta da wani abu babba wanda ya girman da ba zai iya kuma kawo dalili a kansa ba to wannan karma ya bude bakinsa akan ya shiru musamman ma ba a neme shi ba yawa amma in neman mutum aka yi cewa da Allah mai ka sani akan wani ko akan wance gashi wani zai aure ta to wannan ka bude ka faɗi abin da ka sani na shari'a iya abin da yake yi din iya abin da ka sani din musamman wanda yake da alaka da harkar aure mun fahimci wannan domin idan ana son zancen aure ne sai aka zo aka tambaye ka to ka faɗi cewa ni na taɓa ji a matarsa da suka rabu ta da dai gaskiya nakan ji yan ƙarace-ƙarace yana dukanta to in iya wannan ka sani ka faɗe shi amma in yana da wani halin daban wanda ba shi da alaka da aure ba sai ka faɗa ba tunda a lokacin zancen aure ne ya cancanta a aure shi ko kar a aure shi shi aka nemi abunka ina fatan fahimci wannan yawa to Allah ya kyauta na'am zai shiru na'am na'am ai wannan yayi gurgurdan abin zai nuna hanyar sace ta inkari shi niyyar sa shine ya maka inkarin abin da kake ba daidai bane to wannan uslubin sa kenan kuma ya ci nasara abubuwa da yawa yau kuma ai ba dama cewa aka yi yana zama tare da mutanen ba wani idan ya ga cewa dama halinsa haka ne za ka ga bai cika zama da shi ba asali ma shi ba ma mai magana ba ne ko surutu ba ma ka ganinsa in ya je ɗin to wani abu ne ya kai shi gun mutane yau da haka ba wannan bai shiga ƙarƙashin wannan ayar ba na'am mallam na'am wakilin na'am a tambaye su me na'am alherin na'am na'am dama ai wannan wurin mahallin a faɗi iya alherin ne yawwa tunda nan ba gun shaida ba ne dama asali shi mutum ai ba a neman shaidarsa akan ɗansa ko yau ba za a zo a tambaye ka a ce ɗanka mutumin kirki bane kuma ka zo ka ce a ba mutumin kirki bane galibi shi yasa ka ko a gun alƙali ba a kiran uba ko a kira ɗa ya bada shaida akan ubansa ba a yi yawa da haka gurin maganar aure in aka ce wane ya tashi ya jawabi akan abin da aka sani na halin abin da yake wakilta wato saurayin da yake wakilta dama zai faɗi abubuwan da za su sa a ji daɗin a aure shi ne shi ma uba ya faɗi alherin yasa mai addini ce mai kaza ce kuma tana da da'a sauran laifuffuka ba dan babu su bane ai san kowa na da laifi ba za a ce kuma ya boye gaskiya ya ci amana ba yawa dama a nan gurin iya gun faɗan alherin to Allah ya samu dace na'am wannan ne ƙarshe na'am 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 tattaunawa shi ma yana cikin giba in an shiga cikin mutuncinsu ka faɗi abinda in kana da shawara ko abu bai maka ba akwai hanyoyi ko ka rubuta ka aika amma ku zauna a majalisa ku bayan ba shi da amfani in ka faɗa ba daina za a yi ba ba ka da ikon ka san a fasa don haka magana ka ba ta da amfani ba ta da tasiri illa wato wannan ana faɗa ne ta ɓangaren a addinance Allah zai iya tambayar ka me yasa kai kaza akan wani musamman in ka faɗi sunansa ta yi wani dama zalimi ne me yasa suka kaza me yasa suka kaza duk wannan Allah zai tambaye ka akai ka fahimci wannan yawa saboda me babu buƙatar sa a gunka in abu bai ma daɗi ba Allah maɗaukaki yana nan an zalunce ka daga hannu ya Allah wanda suke zaluntar mu ya Allah ka tsare mu daga zaluncin su ya Allah ka kwato mana haƙƙinmu shikenan babu abin da yafi ƙarfi a bakin wanda aka zalunce shi irin wannan kalma amma ka zauna kai da mutum wannan rauni ne ka fahimci abin kuma sannan ka dawo kanka alhaki musamman kuma mutumin da kake zagin sa baka san sa a dauki kyawawan ayyukan ka je a kai masa kaga matsala ce yawwa to Allah ya kyauta wa alaikum assalam na'am ta ta gaya musu babanku ya yi kaza na'am duk wannan ba daidai ba ne giba ce ita ma yawwa duk abin da mutum zai faɗa in yana so a gyara to ya ɗauki matakin a gyara mace ce mijinta na zaluntar ta yana cin mata haƙƙin ta to ta je ta faɗa wa wanda zai masa magana amma ce ta yawo tana shiga gidan ƴan uwanta mata tana ba su labari yanzu wallahi yayi kaza yau ma watan sa kaza tun yabona da kaza a wurinsa wallahi kaza wannan duk tona asirinki ne ai ai mace ba ta zuwa gidan wani ta faɗi laifin mijinta ita ta ɓata wa kanta domin a lokacin nan la'alla akwai wata tana son mijin nata ko ba haka bane tana ba da wannan labarin ita sai ta ɗau dabara ta ji cewa ashe dama akwai matsala tsakaninta da mijin ta tona wa kanta asiri sai ta ziga ta ta aikata wani abu da za su rabu ita kuma ta zagayo ta aure shi kaga an mene ita shashasha yau da haka mace ta daina tona wa kanta asiri tana yawo gidan mutane tana faɗin laifin mijinta haka nan shi ma miji ba daidai bane ya riƙa faɗin laifin matarsa ko su za ka ga wai su majalisar su ta abokai wai komai ba a ɓoye kowa wannan duk rashin hankali ne sai ya zo ya zauna cikin abokansa wai yana gaya musu laifin matar yau ma kaza muka yi yau ma kaza muka yi har ta ce kaza duk kowa recording tarihin ka yake yi duk girman ka baka san ran da wata ran wannan abin zai zo yayi amfani against you wato ya zama cewa bai fa'idance ka ba ran da za a zo ko ana neman shaida wani ku a gidansa ya kuka san yana kaza yana kaza sai ce wallahi shi ba ta buga mana da bakinsa cewa yana kaza yana kaza yana kaza ba alheri ko kana wani abu na laifi ka san la'alla wata ran zaka zo ka daina baka bukata ka bada labarin sa da yanzu lokacin da zaka ka ba su labari kila bayan kwana kaɗan ka daina malifin in ka daina laifin kuma su suna riƙe da cewa kana nan kana yi sai a zo a ba da shaida akan ka cewa kana abu kaza da haka mutum duk wata harka ta gida ka cinye ba da labarin ta abun abokanka ba ruwansu da ita wannan personal rayuwarka ce sirrinka ne bai kamata wani ya ji shi ba in neman shawara ne ka shiga matsala ka rasa yadda zaka warware wannan ba matsala ka je ka kai wanda ya fi ka hankali cewa ni ko ga matsala kaza na shiga da Allah ina son abin shawara akan abu kaza ita ma kar ka faɗi komai da komai ka faɗi iya abin da kake son a baka shawarar akai ina fata mun fahimci waɗannan yawa shi fa baki din nan insha Allah wata rana ina jin da a baya ma mun yi waɗannan wasu daga ciki amma Allah ma dauke ba mu dama wani lokaci ma yi magana akan musifun harshe harshe irin yadda zai rika girbo maka musifu iri-iri da tashin hankali idan mutum ya fahimci wannan wallahi mutum zai gwammaci ya zauna ba ruwansa da kowa ya zauna a gidansa shi kadai ba ya magana da kowa saboda mutane mafi yawan su mu'amala da su ba ya wa mutum amfani zai sa ka faɗi sharri ko kai da wani da wahala wasu ka zauna da su baka fada cikin wannan laifin ba kuma kai kana ga ka saba da zama da su wai baka da wasu abokai sai su sai kaga cewa alakar ka da Allah da ya kamata ka fi kyautatawa ka mai da ita ita ce mai sauki kana ga karka bata da abokinka ba za ka daina zama da shi ba bayan ko ga irin bala'in da yake saka ya kamata kowa da mataki akan wannan abu rayuwar nan taka duk abin da ka aikata fa sai an tambaye ka akai in ko za a tambaye ka ranar tambayar nan kuma ba rana ce mai dadi ba ran tashin alkiyama rana ce ta musiba da tashin hankali za a zo a tambaye ka akai ya kamata a ce kowane ne ka bata da shi akan tsakaninka da Allah abu ya kyau to Allah ya kyauta mana wa alaikum assalam to ya zama na karshe game da mene aikin kirki na'am
ban ji ba ko aikin kirki da kuma yake ka fada
na fada
shi ma ji ba ne ko ba ji ba
kaman ya
sai ina aikin kirki
oho ma'ana ka rika bada labarin kirki akan mutum a'a ina wannan an ai ba giba ba shi ka manta abin nan tarifin me gibar kenan giba kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada cewa zikruka akhaka bima yakrahu ka ambaci dan uwanka da abin da zai ki idan kana yaban mutum kana fadin alheri akan sa zai ki yawa dan haka ashe fadin alheri baya ciki bal fadin alherin juna bari mu ba mu wannan shawara din ai mun karanta amma kun da ya gabata akan hasada yana daga cikin abin da ke taimaka mana mu so junan mu in muka rika yawaita fadin alheri akan junan mu duk inda ka zauna kada a ji ka soki wani ka fadi alherin sa wani ko ai gaskiya mutumin kiki yana kaza yana kaza kuma kar kai kariya amma ka fadi gaskiyar abin da ka sani din in baka san wani aikin alherin ba shikenan sai kai shiru amma yawan fadin wannan alherin na mutane yana taimaka mana mu zauna lafiya yana taimaka mana mu so juna kuma yana ba wa wasu labari akan mu cewa mu masu son wadancan da muka ba da labarin akan su ne ko ba ka bin yawa dan haka ashe mutun ya saba fadin alheri kamar dai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana innan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw min aw liyasmut ko ka fadi alheri ko ka shiru kar aji sharri a bakin ka kar ka saba da shi kar ya zama halinka za a rika nuna ka da shi zaka zai zama hali kuma za a rika fadin cewa hakika ashe kai ba mutumin kirki bane in ko mutum yana son ya zama mutumin kirki Allah ya so shi mutane su so shi to ya zama mai kyautatawa ne ga mutane kuma mai kyautata alaka sane da Ubangiji sai Allah ya sa mutane su so shi ba shi zai nemi soyayyar daga bakin mutane ba Allah subhanahu wataala ya taimake mu ya ƙara tsare mana harshen mu da zukatan mu daga karkacewa Allah ya dora mu akan hanya da yake ita ce daidai duk abin da muke wanda yake ba daidai ba Allah subhanahu wataala ya taimake mu ya fahimtar da mu akan ba daidai bane kuma ya ba mu ikon barin sa Allah ya ƙara mana halaye masu kyau yadda wanda ba mu ba zai sha'awar mu'amala da mu yadda kuma za mu tabbata akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina roƙon Allah subhanahu wataala Allah sa albarka ga dukkan mu baki ɗaya da muke zaune a wannan wuri da duk masu sauraron mu Allah subhanahu wataala isa mana albarka a wannan safiya da kuma duk safiyar da za ta zo mana nan gaba ayyukan da muke Allah sa musu albarka zaman mu ya zama alheri maganar mu ta zama alheri ƴaƴan mu Allah sa musu albarka matan mu Allah sa musu albarka Allah ya tsare su daga fitintunu kasar mu kuma Allah ya tsare ta daga tashin hankali da damuwa duk wani abu da zai kuntata mana ya raba mu ya tayar mana hankali Allah subhanahu wataala ya dakatar da shi masu kullakulla su cuci addinin musulunci a ko ina suke ko a boye ko a fili muna roƙon Allah madaukaki ya wargaza niyyarsu ya lalata lamarin su ya hana musu hadin kai ya hana musu kwanciyar hankali ya jefa tsoro a zukatan su wa akhiru da'awana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin